إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har ila yau dai safiya ce ta ranar asabar ranar 10 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1442 wanda ya daidai da safin 22 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 14 cikin jeren giyar kasusuwan karatu littafin al-muqiza daga makarantar darul qira'ati as-salafiya dake garin Katsina a darasinmu da ya gabata na 13 mun yi tsammanin shine zai zama wato darasi na ƙarshe sai dai kuma Allah subhanahu wataala bai kaddara hakan ba muna fata Allah ya kaddara wannan ya zama shine na ƙarshe na 14 din nan tunda ga mun yi gangaro kusa da ƙarshen littafin insha Allah malam al-imam az-zahabi yana ci gaba da mana magana akan sarƙaƙe da ke cikin sanin masu rauni da masu inganci da sanin dalilan da ke sa a raunata hadisi ko malamin hadisi da kuma bayani na musamman akan matsalolin raunata mutane saboda bid'asu da matsalolin kafirta wasu daga cikin masu kallon al-qibla wanda muka ji cewa khulasa shine malaman hadisi ba sa kafirta musulmi dan wani zinubi da ya aikata sai in yayi inkarin wani abu wanda yake mujma'un alaihi mutawatirun ma'luma min din bi darura sannan kuma ya zama yana sana abin da yake an mushi an gabata mashi da wannan matsala kuma ya nace eh shi da gaske ita yake nufi amma in yayi inkarin abun har yanzu yana a cikin gidan musulunci insha Allah zamu tashi inda yake cewa wa huwa maqamun khatirun idhil qadhibu fi muhiqqi sufiyyati dakhilun fi hadithi man adali waliyan faqad barazani bil muharaba wattariku li inkaril batili mimma sami'ahu min ba'dihim tariku lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bayan da yace wato mas'alar kafirta dan bid'a da yin abin nan wato zajar akan shi tsoratar da mutane akan shi matsala ce mai hadari dan ka a kafirta wanda bai cancanta a kafirta shi ba ko a bar wanda ya kamata a kafirta cikin musulunci da aka yace sai malamai wanda ilimin su ya zama shakundin ba wai kawai masana fiqhu zalla ba sai wanda suka san usulu suka san shari'a suka san abin da ya kamata da wanda zai yi da wanda ba zai yi ba sai ya ce wa huwa maqamun khatir domin wannan wani bigire ne mai hadari wata mazamiya ce mai hadari idil qadihu fi muhiqqi sufiyyati domin wanda zai je yana sukar ɗan sufaye masu wanda suke akan gaskiya dakhilun fi hadisi to zai shiga cikin hadisin nan na man adali waliyan faqad barazani bil muharaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda di yayi wato adawa da wani wali nawa to wannan yayi fito na fito ne da ni inji Allah subhanahu wataala wannan riwaya al-imamu ibnu majah ne daga mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yarda akwai asalin hadisin yana cikin bukhari wanda mun tattauna akan shi a wannan darasi da ya shude ko to sai ku kun ga yanzu ka saki samun dalili muhimmi na ka saki kuma zuwa ga wancan hadisin shi na bukharin riwayar Abu Huraira ne zaka koma kuma dan sanin ma'anarsa kamar da muka ambata Bible tafi na muka ambata a can ka koma Jami'u al-Ulumi wal Hikam na al-Imamu Ibn Rajab bin al-Hanbali shi ma wani ginshiki ne cikin malamai Allah ya gafarta musu gaba daya to karka je ka soki wani wali na Allah garin zafin kai kana ganin shi dan dariƙa ashe shi sufancin shi mai kyau ne kuma wali ne da gaske na Allah to in ka soke shi to yanzu kana fito na fito da Allah kaga wannan hadari ne babba ko kuma wattariku li inkaril batil ko kuma ka zo kana ganin shi yana barna amma kana jin tsoron kar ka soki wali ashe ya zama shi kuma mabarnaci ne in ka bar inkaril batil mimma sami'ahu min ba'dihim ka ji barna ka ki inkarinta to kai kuma sai ka zama tariku lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ka ki yin aikin da ke kanka wanda kuma wannan yana daga cikin shi ma mabada na ainihin as-salafus salih shine inkaril munkar wa'azi da hana mutane barna da kuma al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yana daga cikin sha'airul ummal muhammadiyya kamar yadda Allah ya faɗa subhanahu wataala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Sai malamai suka ce ana nufin kenan ahlul kitabi kamar yadda aka ambata a wani waje, abinda ya batar da su na farko shine wannan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Su sai suka wayi gari, kowa yana ta kan shi kawai, mutum yana ga ana barna sai ce to Allah dai shi kyauta ni dai ba zan yi ba, yaki ana nan har sai barna ta gane kowa shine Allah ya halakar da su, Allah ya fushi da su, Allah ya watsi da su, da Allah yana kaunar su. To mu ma kenan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan muka wayi gari muka ki yin umarni da kyakkyawa, muka ki hani daga barin mummuna, to irin wancan hukuncin da ya samu ahlul kitabi yana iya samu. Daka hadari ne a ga ana yin barna a kihanawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud ya kwatance yake cewa misalin wanda yake ganin ana barna bai hanawa kamar misalin mutane ne suna cikin jirgin ruwa. Jirgin ruwan yana da kamar a ce hawa biyu, akwai wanda suke can sama, akwai wanda suke kasa. Idan na kasan nan suka ce wa na sama, dan Allah ku taimaka ku debo mana ruwa, muna so ne amfani da shi, ce ba za mu debo muku ba. Sai su ce to shikenan, su kuma sai su kula kasan jirgin dan ruwa ya dinga dan shigowa kadan 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 suna samu. To wannan ruwan yana shigowa kadan kadan, su wancan suna gana ai ba ruwan mu a sama muke, ku za ku jike, ku za ku halaka. Karke me zai faru idan ruwan ya cika jirgin duka za su nufi? Da kan kana gano suna barna kana cewa ba ruwan mu da su a can suke yi, ku ba ruwan mu, muna nan lahiya lau. To barnan za ta game ta gane har ta kai inda kowa yake, kamar yadda muke gani yanzu a Najeriya nan zama babu wata barna da yake wadda da muna jin labarin ta a can wani waje, sai da ya zama ta kawo kanmu. Saboda wanda ya kamata su hana ba su hana ba, tun daga kan barna ta fasadi na akhlaq, shigar banza, mugun tunani, cakuɗaɗɗe ne maza da mata, zinace-zinace, shaye-shaye, zubar da ciki, waɗannan akhlaqiyat da suke munana wanda da ake jisa a kudancin Najeriya ba a hana ba sun zo wajen mu yanzu. Barna a cikin satar jarabawa, mutum uku da certificate ɗaya, impersonification. Abinnan corruption na siyan takardun jarabawa duk bai zo nan ba yanzu. To yanzu da can fashi ma da makami, armed robbery da labarin shi ake ji ko a gani a film. To yanzu ya ma zama ƙauyanci, yanzu ana yayin banditry ne da kidnapping, dan fashi ma yanzu ƙauyanci ne. To sharman da kaza an yi fashi, dan fashi kawai zai dan kwace abin da ya gani ne, dan bubbuge ku ya tafi abin shi. Amma yanzu sai a kama mutum a ce sai an kawo su makudan kuɗaɗe, dadin labarin su ake ji. Ga sunan barna iri-iri, idan a gidanku kun hana yaran gidanku barna amma yaran makwabta suna yi, ko ce ba ruwanku makwabta ne, to zai yi naso ya zuwa cikin gidan naku. Ko kuma idan yan gidan naku sun gama girma aga ba za su auri junansu ba, dole sai su aure a waje, to sai su aure irin waɗannan, duk sai barna ta abin nan. Da haka duk wata barna a cikin bil adama, a cikin society na dan adam, mu kiyaye wannan jama'a. Sawa'un barna ce economically, socially, ethics ne suka lalace na al'umma, politically ne, sai yayi cycle ya juya kawo kan kowa. Shi sai Allah yake cewa wala menene wataqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Duk wani bala'i idan ya faru al'umma sai ya zagaya sai ya shafi kowa, zai shafi ka in one way or the other. To shine hadarin barin umarni da kyakkyawa, barin yin wa'azi yana da hadari kwarai da gaske. Duk inda musulmi suke wajibi ne su dinga tunawa kansu Allah, su dinga wa'azi, suna hana barna gurgurdan iyawansu, domin kuma koyaye ne za a samu wanda za su ji. Domin har yanzu barnar da ake a Najeriya bata kai wanda ake a Jazirar Arab sanda Annabi ya zo ba, bata kai ba. Domin su a lokacin rayuwar da suke rayuwa ce fa irin kamantar abin nan, kamantar gandun daji. Wasu kuma za su yi deciding abincin ƙauyen mu ya ƙare, wani ƙauye ne akwai abinci, kawai da dare su kai farmaki ƙauyen nan, su kakkashe maza, su kame mata da ƴaƴa, su kwashe abinci da dabbobi, ko su zo su zaman su. Bayan wata uku kuma sun cinye su ƙara tani, za su ƙara kai hari, ko su ji labarin ga wasu za su wuce karafka, ko su je su buge su. Haka ake wannan rayuwa fa, alkarru wal far, dan batun ku zina da shan giya da kisa da caca, wannan abun alfahari ne ma, an tara alfahari ma yake da shan giya. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وإرضي وافر لم يكلني فإذا سهوت فما أقصر أندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. Ibn Qayyim yana cewa وما خبت تبريح الحياة كما أرى لتعجل ساقي أن تقوم بتمثالي. Haka ma yake cewa, yana cewa abin nan ayaqtulni wal mashrafi madaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi alqawali agwali kafin nan da yake cewa wa kad ashribu dhikr rawiya na manta sauran baitocin suna nan da yawa sun cakude mu a kokolwata ta fara corrupt da yake cewa menene kanni lam arkab jawada lilazzatin wa lam atabattan ka'iban zata khalkhali wa lam asiki dhikr rawiya wa lam aqul likay li yakrika ratan ba'da ijfali dan Allah jama'a ji irin wannan fasikanci fa yana alfa lokacin da ya girma ne shekaru suka kama shi bai da lafiya sai bai kun ya tuno baye na dama sai yana tunowa yana na dama shi kawai shine yanzu bai da halin yin wannan abu yace ka anni lam arkab jawada lilazzati kamar ba ni ne nake hawa doki dan kawai nayi kwalisa ba a ci gayu irin na samari din nan walam atabattan ka'iban zata khalkhali kamar ba shine yake kwana da mace wanda take lafiyayya mai abun hannu da abun kafa yar gayuwa walam asikin zikkar rawiya wai kamar ba shine yake shanye tulin giya ba walam aqul likay liya karrikar ratan ba'da ijfali kamar ba ni ne nake cewa doki na zo mu je mu kai farmaki mu kashe mutane mu kara kashewa alfahari da barna to kaga har yanzu ba a kai ga wannan matakin ba mu wala haka annabi zai tarar da larabawa cikin irin wannan gaya barna amma yayi tawazi Allah ya gyara su kuma har Abu Talibin shi da kanshi da bai shiga ma cikin masu bin wa'azin ba yace mishi tunda dai wa'azin nan ba a hada akan ba a so ba to wajibi ne a baka ka fada tunda dai akwai masu so almuhimmi shine wajibi a ci gaba da yin wa'azi wa musulmi a duk inda ake in ba haka ma aka daina wa'azi za su shanta kefe da kake ganin su din nan za su lalace sanda izala ta fara wa'azi kasan nan ta kai gaya wajen lalacewa shekarar 40 bayan da suka wuce late 70s an kai duk wani abu da ake yi irin wanda dan hodiyo ya yaki da shi an dawo ana yi tsafi bori bokanci karta kuwa da dara da kwado da kin yin azumi ramadana yayi musulmai su kin azumi wannan kam ko mu da muke da ƙananan shekaru mun gani da idan shekaru 30 baya zaka ga mutane ba kowa yake yin azumi sai wanda ya ga dama lafiyar shi laufa amma ba zai azumi ba dan kuwa in ana biki dama bori ne da bokanci da baduhu sune bikin da duk ake ko lokacin ba a wazi amma da izala ta dinga yin wa'azi tai ta wa'azi tun ana jifan su da duwatsu haka zo ana karba to da ka wajibi ne musulmi su gaba da yin wa'azi wa min zalikal kalamu bi sababil jahli li maratibil ulum daga cikin kuma hadarin da malam yake fuskanta yana magana akan wasu mazaje zai iya fuskantan hadari ta fuskan naqasu da yake da shi wajen sanin darajojin jahilcin da ayyu wasu ilmomi fa yahtaju ilayhi fil mutaakhirina akthar malaman baya wato da suka rayu daga baya in zakai magana akan su kana da batukar bukatuwa izuwa ga sanin wasu ilmomi faqadin tasharat ulumul awaili fiha haqqu fiha haqqun kal hisabi wal handasa wat tib wa batilun kal qawli fi tabi'iyati wa kathir min al ilahiyati wa ahkam al nujum abin da yake yi malaman baya ga malaman farko wato sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan sune asalin malaman farko duk wanda ya wannance su to sai dai in ya bi tafarkin su tukuna to daga nan sai a ce malaman baya ina fata mun gane to a malaman baya daga sanda aka fara tarjuman ulumul awa'il aka samu yaduwan wasu ilmomi waɗanda ba na musulunci bane kuma a cikin ilmomin nan akwai gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba irin wannan ilimin da ake ce ma boko a cikin shi akwai gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba akwai mai kyau akwai abin da yake ba mai kyau bane akwai abin da musulunci zai iya karban shi akwai abin da musulunci ba zai iya karban shi ba to shine sai ya ce faqad intasharat ulumul awaili ilmomin mutanen farko sun bayyana me yake nufi da ulumul awail sune wato a ilmomin zamanin girka civilization na girka da Farisa wanda a zamanin daulolin Abbasiya akai aikin fassara waɗannan ilmomi zuwa Larabci musamman zamanin sarakuna irin Ma'mun Mutawakkil da Al-Wathiq Allah ya gafarta musu waɗannan sarakuna na musulunci sune suka dauki wannan hidima suka kafa hukuma ta fassara ta musamman wanda ake cewa Darul Hikma ta aikin fassara da tatafai waɗanda a da can Umar dan Khattab a zamanin shi da aka ci Farisa da Rum an ba shi labarin cewa an ga waɗannan littattafai daki guda dakin karatu guda labarari a kwaso su ne za su yi amfani yace a a banka ba wajen wuta kawai mu musulmi ba mu da bukatar su wannan shine al'asu to amma su a zamanin su da aka fara nisanta daga tafarkin salaf asalin salaf sai aka ga cewa a'a abin da ya kamata a dauko a fasara a ga me yake ciki a ware mai kyau da mara kyau irin da muke cewa bari mu shiga boko sai mu shiga mu yi shi dan mu gyara ba haka muke yi ba to galibin mu wasu mun shiga ko dai ba mu iya gyarawa shi ya gyare mu ko kuma kawai mu zama to ga mu nan dai mun san dai ba kyau dai kaza to amma ya muka iya hanya abincin mu ne mu ta tawilance tawilance mu ta kawo kanmu mafita dama Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa za a dinga warware satun qadu ural islami urwatan urwatan za a dinga warware kullu kullan musulunci kulli bayan kulli kullama nuqidat urwatun tashabbasa an-nasu bima ba'da idan da aka warware wani kulli sai mutane su kame na gaban yace farko abin da za a fara warwarewa shine hukunci da littafin Allah na ƙarshe kuma shine sallah da kai na tsakanin wannan aiki mun ga ai ba hukunci da littafin Allah duk duniya babu inda ake hukunci 100% da littafin Allah Saudiya ne kawai suke kwatantawa kuma kowa ya haƙura yana rayuwa haka ya aka iya to za a kosan da kuma za a warware sallah ma za a daina yinta ko kuma ya zama ana yinta bai da take ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin wannan abin ne ya sami tafarkin sai aka ce a dauko su abu a fassara aka dauko aka dauki dawainin mafassara su Jahizu su Yusuf ibn Matta da ire-iren su kai ta fassara littafin to a ciki sai aka samu littafin su Plato su Aristotle su Socrates kenan su Hippocrates wanda ake ce mashi father of the modern medicine shine al-abu ruhi lit-tibb al-hadith zaka ga hoton shi ne ma a tambarin masu koyon kimiyyar magunguna ko a faculty na medicine zaka ga ana girmama shi annabi ne shi a wannan harka ko mun gane to waɗannan ilmomin da aka fassara aka samar da ilimi na falsafa philosophy wato amfani da basirar dan adam wajen gane Allah da gane meye mai kyau da mummuna abin da ake cewa value judgment al-hukmu ala al-ashiya meye mai kyau meye mummuna kaga mu a musulunci Allah ne yake hukunta kaza na da kyau kaza mummuna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bayani su to amma nan kuma ana hukunci da hankali don falsafa abu uku ne akwai al-ilahiyat abin da suke cewa theology wato sanin Allah amma ba ta yadda Allah ya sanar da mutane ba ta dabarar mutane sannan kuma akwai abin da ake cewa abin na ethics shine ilmul akhlaq ilmul akhlaq sannan sai kuma akwai shi abin nan value judgment hukunci akan abubuwa to waɗannan aka samu da su sai kuma al-mantiq logic dabaru na fahimtar magana da tsara su waɗansa daga cikin abinda aka fassara da sunan ilmul awail duk sanda kaje a cikin tarihi an ce ulumul awail abinda ake nufi kenan su suka samar da a wannan lokaci aka fara samar da wasu afkar da suka fara yau cikin mutane wanda suka shafa aqida misali game da wato bayan an fassara abubuwan an karanta su sai suka yi tasiri ga mutane sai aka kokarin a musuluntar da wasu a wannan ya dace da musulunci ai ai kaza ne ma ai tun samu musu hujjoji wasu kuma kawai suka karba gaba gadi ko suka ci gaba da yi aka samu da fikira ta batu akan iradatul abd shin bawa yana da huriyatul irada ko majburi ne shi wannan shi safar da magana qadariya magana jabariya da makamantan su aka zo magana akan abin nan khalqul af'al khalqu af'alil ibad bawa ke halittar ayyukansa ko Allah ke halitta su da magana akan imalul aqal menene to what extent hankali zai zama ya da ta cewa a cikin bayanin shari'a wannan rigingimin tun lokacin aka fara haifar da su kuma har yanzu ba a ga wannan rigima ba ulumul awail suka fara yawa a cikin mutane sai ya ce wafiya haqqun a cikin ulumul awail akwai abin da yake gaskiya ne kan hisab kaman mathematics ilimin lissafi gaskiya ne a gun turawa aka aro shi wadancan turawa na tantalatali wato shi musulunci ya zama kaman wani wato gadace da ta hada tsakanin ancient civilization the modern civilization. So Muslimai sun aro suka dawwara ilmomin, kuma Turawa suka zo suka ara agun Muslimai suka ƙara dawwara su. To kowa garin developing din shi sai ya sama ilimin nakha ta al'ummarsa, wato suka sama shi wani flavor irin na al'ummarsa. Muslimai sun kokari sun tace sun gyara, su kuma kafirai suka sake mai da shi cikin irin al'adunsu na yanzu da muke gani. Al-hisab mathematics kenan, abu ne sananne, ilimi ne wanda yake babu barna a cikinsa, ilimi ya dace da musulunci. Akwai al-handasa, shine engineering, kere-kere da sarrafa wato mawad tabi'iyya, abinda ya shafi gine-gine, abinda ya shafi ainihin tsare-tsaren birane, abinda ya shafi sarrafa karfi ko yin na'urori, ga sunan da iri daban-daban wanda aka tsawara shi zuwa ga yanzu abinda muke gani. Yanzu engineering na daga cikin ilmomi mafiya muhimmanci a cikin wannan al'umma ta wannan age da muke rayuwa. Waqtib da ilimin likitanci, sanin cututtuka da maganinsu, musulunci ya san wannan, ya yadda da shi, dama su ma Larabawa suna da shi. Hasali ma babu wata al'umma ta dan adam a duniya da bata da wannan ilimin, ya rage kawai ta dawwara shi ko bata tsarwara shi ba. Duk inda kaje a cikin al'ummar dan adam suna da wani abu da suke amfani da shi a matsayin kodai prevention na cuta ko diagnosis, sanin cututtuka da yanda za a gane su, ko kuma treatment da therapy. Ba shine khulasa na medicine ba, dole duk inda mutane suke suna da wannan a cikin culture din su. To amma nasara da yazo shi sai ya inganta nashi. In kaga mu misali al'umma Hausawa, ai muna da likitoci namu na gargajiya, wanzamai ai likitoci ne, aiki da likita shi wanda zamu yake duba mara lafiya, bada magani, wankin gembo, kaho, kaciya da makamantansu. Wannan duka aikin wanzami ne. To amma shi sai al'umma Hausawa bata inganta shi ba, ta bar shi ga yana wani miskini. Shi ko likita na Turawa shi ma wanzami ne na Bature, amma sai Bature ya inganta, ya bashi wata farar riga, ya bashi wani abu ya sa a kunnen shi, ya bashi albashi mai girma, yana jin shawarar sa ana mutunta shi, shine kowa yanzu yake so zama likitan Bature saboda wannan daraja da yake da ita. Pharmacy shine dan magori, dan magori masanin magunguna mai zuwa daji ya sasa ya hada, shine pharmacy. Nurse sune masu jinya, aiko majinyata irin tsofaffin nan ungozoma da makamantansu. To kaga mu duk bamu inganta namu bane. In kaje kasar Yarbawa zaka ga akwai irin su wannan masu bada magunguna. Hasali ma daga cikin al'umman nan tamu ta West Africa, da wuya idan akwai wanda suka kai Yarbawa sanin surorin magungunan gargajiya, da wuya, saboda suna rayuwa a wani yanki wanda yake da dazuzzuka. Wannan forestry din nan, wannan forest din yana da duk bishiyar da ka gani ba Allah bai yi ta afasitu annama khalaqnakum abasa, Allah bai yi ta ga banza ba. To suna ciro magunguna daga irin waɗannan halittun na Allah, da haka zaka ga suna da maganin gargajiya ba su tsawara shi ba, sai dai ai ta sha haka nan ita sa ciwon hanta saboda daci yayi yawa. To irin wannan ilmomin da musulunci ya karbe sai ci gaba da dawwara su. Na fata mun gane, dama Larabawa suna da nasu sai suka dawwara shi. Wa batilun, a cikin ilmomin akwai na barna, akwai wanda suke ba daidai ba. Fi tabi'iyat, kaman at-tabi'iyat shine study of the nature, akwai wanda suke cewa wato abin nan ulumut tabi'iyat, wato sanin ilimin dabi'a, ƙasa, ruwa da makamantansu. To da sanin alaƙar su da tauhidi, wa kathirun min al-ilahiyat, kaji ma magana, da kuma da dama daga cikin abin da ake karanta a cikin theology, ad-dirasa al-manhajiyya lit-tabi'a wa alaqatiha bil khaliq, shine theology. Akwai wannan yanzu har PhD ana yi akan shi a jami'o'i da cibiyoyin ilimi, sanin ilimin tauhidi, amma ba yadda musulunci ya karantar da shi ba, yadda mutane suke fahimtar shi. Akwai barna da yawa a cikin sa. Wancan tsohon shugaban kasar Najeriya da ya sauka, Obasanjo, in kun tuna, bayan ya gama shugaban kasa ya je jami'a ya yi PhD a wannan fannin, ya je karatu theology. In ka tashi daga ajin nan ka je kai browsing na theology, zaka ga bayanai da yawa, theology. to wannan ilimin akwai barna daga yau a cikin shi akwai kafirci wa ahkamin nujumi da ilimin taurari shine astrology da astronomy ilimin taurari idi biyu ne mu kiyaye akwai astronomy mai karewa da nomy nomy to wannan shine ilmul falak wannan ilimi ne hasali ma yana daga cikin abinda ana kallon sa matsayin islamic sciences ilimi ne na musulunci za Qur'ani ya wayewata magana akan taurari da sararin samaniya da amfanin da Allah ya sa taurari suke a sama da halittar sama wannan yana bincike ne akan duniyoyi planets kenan da galaxies da stars da ganat kwanan wata da gwana yaushe wata ya kama yaushe ya mutu an haife shi ko ba a haife shi ba to wannan ilimi ne na musulunci kuma yana daga cikin kuskure kokarin hada fada tsakanin wannan ilimin da musulunci za a kai musulmai zuwa ga wani abu irin wanda ya faru da tarihin kristanci kusan kristoci sun taba yi mai ilimomi gaba ɗaya tawaye da can a duniyar kirista idan kai ilimi na kimiyya to ka zama kafir kana fadan abin da ya saba wa bible to fada ba su bada izini cewa jinin ka ya halasta a kashe ka haka an kashe scientist da yawa ko wani sararren malamin kimiyya na san duk kusan shi wanda ya ajin kimiyya san shi Galileo Galili ko mutumin Italia to wannan ma Allah ne kai tsirta da shi saboda yana da magoya baya da yawa a Italia an hukunta cewa kafiri ne shi aka ba a kashe shi to amma yana da masoya da dalibai da masu following din sa sune suka tada tawaye suka ce wallahi ba za a kashe malamin sa shari'ar akai tayinta akai ta appeal in fact sai a recent time aka yanke hukunci game da shari'ar a cikin wannan karnin da ya wuce 1981 abu aka ji kotu aka ce to an gane maganganun da Galileo yayi ashe ba kuskure bane da haka yanzu kotu ta wanke shi bayan ya mutu da shekaru ɗaruruwa to aka ba ka samu sai Reverend Fathers a ƙasar Faransa da ƙasar Italiya suka yi ta zaluntar mutane har sai da aka kulla musu tawaye akwai wani mutum da ake ce ma Professor Martin Luther shine ya jagoranci wannan tawayen shine ya fassara Bible zuwa yaran da kowa zai iya ganewa mutane suka karanta suka gane ashe duk ƙarya ake musu su suka yi tawaye ma addininsu suka rabu da addini suka ce sun kama kimiyya sun rike ta babu saki shine ake ce ma secularism at-tafriq baina ad-din wal hayat to matsalar shine idan yanzu aka fara hada mu fada da ilimin kimiyya to za mu kai ga wannan matakin at-tafriq baina ad-din wal ulum to kuma hadari ne mummuna shi ya kai turawa zuwa ga wannan matsayin da suke na suka waye gari suka zama highly unreligious and uncultured kaga yanzu turawa ana ce musu ummatun bila taqalid al'umma mara al'ada al'umma mara addini turawa ba ruwansu da addini ne hasali ma san da suka kawo wa inda suke mulkin mallaka abinda suke ce ma protectorates wato al-mahmiyat san da suka kawo mana mulkin mallaka ma suka kawo shi tare da kiristanci su lokacin masu nuna kiristanci to hadarin da ke cikin hada fada kenan tsakanin wato ilimin kimiyya musamman kimiyyar da ke da alaka da ilimin astronomy a hada musulmai fada da ita cewa ba ta da amfani kwata-kwata kuma ma tsafi ne bokanci ne babu shakka wannan duk wanda yake fada wannan magana abinda kawai zaka ce mishi zalika mablaguhu min al-ilm bal kadhabu bima lam yuhitu bihi ilma kai abin da ya kamata ga me kenan kaji malami yana fadin wannan magana gaba gadi jama'a akwai hadari kware da gaske kimiyya ce musulunci ya santa ya yarda da ita akwai kwararrun malaman kimiyyar musulmai ne suna nan da yawa ba tarihin su muke ba nan to akwai kuma astrology mai karewa da logy kamar da za ce biology archaeology embryology to wannan shine tsafi shine aqidar tunanin cewa taurari da manazilu insu da sunayen su suna da alaka da abin da ke faruwa na yau da gobe kuma duk mutum yana da wani tauraro idan tauraron ka kaza ne sunan ka kuma kaza ne za a dauki harafin sunan ka a hada da wannan tauraron sai a gane to kana da kaza da zai iya faruwa da kai a rayuwarka zaka yi aure lokaci kaza zaka iya samun matsala ta arziki in ka shiga sana'a kaza wannan da shi boka yake amfani musulunci bai da wannan ba astrology kafirci ne kafirci ne amma astronomy ilimi ne ina fata mun gane to kaga shi ma a cikin shi da akwai al-haq wal batil da suna hada daga baya aka rabe su aka fassare su har yanzu ka je karatu a wurin malaman zawi kamar dai mu a Zaria za a koya maka na farkon astronomy ka iya hisabin ka san manazilul shahri da manazilul qamari ka san kaza ka san kaza ka san kaza da duk mun yi su gaskiya to idan malamin na Allah ne da an wuce tsaye iyana sai ci to a tsaye iyana in ka wuce nan zaka zama boka idan malamin ba na Allah bane sai ya koya maka wannan bokanci akwai su da suke koyarwa da wannan abu amma alhamdulillah malamin ba su koya mana bokanci ba amma daga baya kwakudu ba irin tamu mun ji me ko ba haka ba yau da gobe zaka sai ka dan san wani abu a cikin shi eh kuma Allah ya gafarta mal albani kusan da ya koya da karatun littafin abin nan wayid bali sarin batar in kun saurara za ku yi tsauna akan wannan masailin to waɗannan abubuwan da suka zo sai zama wasu malamai sun shiga ciki to hukuncin da za a yi malaman nan musulmai ne su ku kafirai shine ce abin yana da hadari wajen wannan hukuncin kamar yadda irin hukunta boko haram ne ko halas ɗan boko musulmai ne ko kafirai irin shi ne wannan hukuncin yana da hadari kar kai saurin hukunta mutane duk da yake akwai malamai na musulunci da suka kutsa cikin abun kuma suka zama cewa sun samu matsala za mu iya misali da anan da Fakhruddin Razi Allah ya gafarta mishi al-Imam Fakhruddin Razi mai tafsir mai tafsir al-Kabir rasuwarsa shekara ta 1195 yana da maganganu da ya yi fada masu muni irin maganganun Aristo irin maganganun Ibn Sina da makamantansu akwai Ibn Dost al-Jiyani wanda kusan zamani ɗaya suka yaro shekara ta 1589 shi ma an taɓa hukunta cewa zindiki ne aka ba ka tare littafin shi aka kona mutane sa ta kabbara suna murna akwai al-Imam al-Ghazzali Muhammad al-Ghazzali ya samu wannan tangarda da yake daga baya ya tuba ya goya musu raddoji ta hafutul falasifa da makamantansu akwai Abu Mansur Abdussalam al-Kilani ko al-Kailani duka wannan karni na 6 rasuwarsa shi shekara ta 1511 waɗannan duk suna daga cikin wanda suka fada cikin wannan tangarda akwai Ibn Firnas al-Andalusi wanda shine ya fara tunanin yiwuwar dan adam ya tashi kamar yadda jirgi yake tashi yayyawa kanshi fakafakai ya hawo wani hasumiya ya dinga furfurawa kuma daga tsuntsu yana yi to amma da ya gaji sai ya fado ya watsa to shi ma an taba tuma shi da zindikanci saboda zakewa da suka yi a cikin wannan ilimin kuma hayin za ka ga in ka san yan boko na gaske ina nufin farfesoshi masana a musamman ilmomin kimiyyar rayuwar dan adam irin sociology economics political science irin philosophy irin linguistics ko literature ko culture irin waɗannan ilmomin idan ka samu farfesa bahaushe ko bayarabe musulmi ya nitsa yayi zurfi a wannan fannonin ya zama ko bai da background a addinin musulunci to zaka ji maganganun nuna na a bakin shi ni na faɗa wannan saboda ina da malamai irin waɗannan da suka koyi da ni a jami'a na san su sun sani kuma mun saurare su mun ji ilmomin su abinda Allah ya tsare mu kawai shine saboda kafin mu san su kafin mu koyi ilmomi a wurin su mun koyi ilimin tauhidi amma Allah ya sabbatar da mu kan saboda zaka ji ilimi ne zurfi a gunsu zaka ji kuma sukar addini da rashin sanin mutuncin Allah da rashin sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne su da Hausain da kasan Masar wanda suke halasta wa kansu cewa za su iya nakadin komai har alqur'ani ga sanan suna da yawa irin su irin su suna nan da yawa a cikin musulmai suna na kasashen larabawa kasashen da ba na larabawa ba da sauransu boko in yau mutun zurfi lalle yana bukatan antidote na sanin tauhidi in ba haka ba akwai matsala zai iya shan fiye da dose din da yake bukata Allah shi kyauta na no. 1595 haka na ce? Watakila kuma 606 ko? Ya yi kware kuwa 606 ne haka ne 1606 kware ban sai da kula ta lissafi wannan mutu na'am jazakallahu khairan fa yahtaju al-qadhi an yakuna mumayyizan bayna al-haqqi wal-batil da haka wanda zai soki wani yana buƙatar ya zama yana da tamyizi ya san ya zai gane meye kuskure meye daidai li Allah yukaffira man laysa bikafir kar ka je ka kafirta wanda ba kafiri ba aw yaqbala riwayatal kafiri ko ka je ka ashi karatu a wanda yake ya riga ya zama arni wa minhu al khalalul waqi'u bi sababi adamil wara'i sannan kuma daga cikin hadarin da ya faru anan shine tata birza da ta taso saboda rashin takatsantsan mun yi magana kan mai takatsantsan jiya ko wal akhadhi bit tawahumi da kuma ruko da abin da yake wahami ne baka riga ka tantance ba wal qara'ini da kuma alamu ko alamun da za ka gani a kan mutum ya kama da suwa ne alalan ba irin su bane wani kawai bakari gaji ganka da ita ka saka a watan al-muharram ce ko ga yana sa bakari ga ba ai dan shi'a ne saboda ayin suke yin arba'una halaka ba kamar san wannan karatun ba ko kuma kawai abin ya zo ne ittifakan ko kuma kawai ganka ka fito a wata anguwa kuma a lungun ana maulidi sai ai daga kuma maulidin ne yake yi idan ma ina jin wani ban yadda da shi ba baga irin charbin shi ba to kaga wannan al-akhd bi tawahum ne ba dole ya zama daidai ba ko mun gane wal qara'in allati qad tatakhallaf wanda tana iya ta zama tayi baya bata kai ga hukuncin ba qala sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce az-zannu akdhabul hadith zato shine mafi ƙaryar zance a cikin hadisin bukhari da muslim yace fala budda min al-ilmi wat taqwa fil jarh babu makawa dole a cikin aljarh wa ta'dil ya zama kana yin shi ne akan ilmi da kuma tsoron Allah fali su'ubati ijtima'i hadhihi shara'it fil muzakkina to saboda kuma wahalar samu wannan sharuɗan wannan ilimin wannan wara'un wannan takawar wannan takatsantsan din suna da wahala su hadu akan mutum daya ya zama ya mallake su yace saboda haka azuma khatarul jarh wa ta'dil dan haka mas'alar jarh wa ta'dil ta zama tana da hadari kwarai da gaske ba irin yanzu da mutane suka dauka abu ne mai sauki sakan su wasu yan jarh wa ta'dil ba tana da hadari fiye da suke tsammani saboda kuma galibin su ba su hada wannan ilimin ba kaji fa yanzu yana magana akan manyan malamai ne cewa ba su hada wannan saboda wannan ya zama akwai hadari kwarai da gaske a cikin aljarh wa ta'dil saboda ba kowa yake iya hada wannan ilimin ba shi yasa muka yi ta ishara zuwa ga littafin shi zahabi din da yake cewa man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil yana daga cikin rasail kanana masu muhimmanci al-mu'talif wal mukhtalif batu akan sunaye da suka yi kama da juna amma kuma mutanen suka bambanta fannun wasi'un muhimmun fanni ne mai fadi ko mai muhimmanci wa ahammuhu ma takarrara wa kasura mafi muhimmanci shine wanda ya maimaitu kuma ya yawa ma'ana ya zama akwai sunayen irin su san maimaitu aga a yi gane bambanci tsakanin wato suna kaza da suna kaza aqilu da uqailu misali kaga sun yi ikhtilafi sun yi kama amma kuma sun bambanta wajen furtawa akwai irin wannan da yawa a cikin sunaye ko a Hausa akwai in a rubuta abu rubutu iri daya amma kuma akwai bambancin yadda ake furta su yanzu da gada da gada da gada kaga da rubutun iri daya ne zai zama gada gada bridge ko gada wannan da take daji da kuma gada inheriting alama akwai wasu ma ko za ka abu abu da abu abu aha suna nan da yawa haka wadannan to wannan shine al-mu'talif wal mukhtalif yanzu dawa da dawa ko dawa dauji kenan ko daji forest da kuma dawa yar uwar gero din nan ko misali wa kad yanzuru ana iya samun suna wanda yake yayi karanci wani ma kwaya daya gel ake da shi a duniya hadisi ka ajmada bin ujian ajmad kaga an saba ganin ahmad ne ahmad kuma suna da yawa ko to amma sai a samu sunan shi ajmada dan ujiana wannan wani sahabi ne ujian ala wazni uthman sahabi ne yana da tarjuma a cikin al-isaba sunan shi irin shi kwaya daya ne a duk duniyar karatu ajmad ibn ujian zaka isa wa danka sunan sahabi ne ajmad sai ka jira kuma da zaka ta musu bayani na ka samu sunan wa abi allaham abi haka da madda abin laham shi ma irin shi guda ɗaya ne shi ma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu atashi as-san'ani ibnu atashi as-san'ani kaga kaman zaka ga kama da Anas idan ka cire dige digen ko amma atashi ne atashi as-san'ani wani malami ne wanda yayi zamani ɗaya da su Abdurrazzaq as-san'ani wa Muhammad ibnu Abada kaga an fi sabawa da Ubada in an ga wannan sunan sai zama shi kuma Abada ne bil Fati al-Wasiti al-Ijli mutumin garin Wasit al-Ijli ana kanta shi da Abada ne wannan malamin sai Imam al-Bukhari ne kuma gani Muhammad ibn Hubban al-Bahili da suna irin Muhammad ibn Hubbana ne ko an fi sabawa da Hibbana sai a gan shi Hubbana shi kuma wannan al-Imam at-Tabarani yana riwaya daga gare shi wa Shu'aibu Shu'aifu amin me yakon Shu'aibu an saba ganin Shu'aibu sai ga wani Shu'aifu ibn Mihrazin Shu'aifu ibn Mihrazin haka aka karanta shi ibn Mihraz kaga shi ma wani suna ne wanda yake ba a saba ganin shi ba irin shi kuma shine kamar wancan Musaddad ibn Musarhal ibn Musarbal wanda malamin Bukhari ne shi ma sunan shi kamar na aljinnu da sunan iyayen shi Musaddad ibn Musarbal ibn Musarhad wanda Bukhari yake cewa shi wa kana musaddadan kasimi malami ne mai gam da katar kamar sunan nashi sai malam yace tammatil muqiza muqiza ta kare kafin nan da yace wallahu a'lam a kasa ga wani taliki da yake cewa tammatil muqaddimatul muqizatu allaka hali nafsihi alfaqiru ibrahimu bin umara bin hasan ar-rubbat ar-ruhani wannan shine malamin da ya rubuta da ya kwafe wannan kwafa kun kuntuna mun fada a farko an fi sanin shi da suna al-hafidul biqai al-biqai dalibun al-imamu ibnu hajar ne an haife shi shekara ta 809 ya rasu shekara ta 885 daidai da 1480 miladiya littattafan shi suna nan da yawa akwai nazmud durar fi tanasibul ayatu was-suwar akwai tambihul ghabi ila takthir ibn arabi wancan ibn arabi da muka ambata dazu akwai an-nukat al-wafiya sharhi alfiya ta malamin su iraki wannan malamin ya taba fuskanta wata mihina a rayuwarsa al-biqai yazo yin tafsiri sai yana yawaita kawo maganganu daga bible ya san bible da bible da atura da injila ya dinga zabawa tafsirin shi sai malamai suka ce wannan zindiki ne akai ta fitina shi kuma sai littafi ma na musamman akan halascin haka kamar ce nika zo tafsiri mai gonga dinga fassarawa da yadda malamin shi ke mana bayani ka kawo aya da aya aya da hadisi aya da magana sahabbai sai kai ta kwaso tarkace a cikin old testament da mai sunan shi Ishaya da Bulus da Matthew da Korintiyawa ka dinga zubawa lalla a dauka to wannan malami ne ko pastor to sai aka tuhume shi da wannan sai ya abinga tarihin rubuta littafin sanda ya kwafa wannan kwafin gashi nan yace sanatas 32 shekara ta 832 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah cikin hikimar sa da yassare wasa da bada damarsa wannan kaset na 14 ya zama shine na karshe din insha Allah muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sa mana albarka a ciki abinda muka fada wanda ya zama daidai ya zama ya dace da ilimi da abin da yake sananne a cikin karatu muna fata Allah ya sa mana albarka a ciki tun daga can farko har zuwa yanzu kuma kamar yadda na fada tunda wannan mabudi ne ga yan uwa dalibai yan uwa masu neman karatu sai a je a fadada ta hanyar karanta a gun malamai ta hanyar nazari da bincike ta hanyar yi wa juna ainihin wato muraja'a da tutorial Allah ya sa albarka a ciki kafin na rufe zan ambaci wasu kalmomi kamar haka na farko ina bayan godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin yassare wasa ne ya ba mu dama muka yi wannan sannan kuma addu'a ga malaman mu da suka karantar da mu musamman wanda littattafai Allah ya gafarta musu wanda suka rasu Allah kuma ya sa albarka a cikin ilmomin su da zuriyarsu in kun tana na ambata muku cewa na koyi wannan littafi a gun malamin mu Mala Albani Zaria Allah ya gafarta mishi na kuma sake koyon wani bangaren shi a gun wani malami na kuma aboki na shine Dr. Ibrahim Disina wanda malami ne a cikin malaman musulunci na kasar nan kuma director na Sunna TV sannan kuma akwai wani har ila shi ma malami na ne wanda muka zauna da shi a garin Misau shekarun baya, shi ma na koyi wani bangare na wannan karatun a wurin sa da wannan littafi da kuma littafin Al-Ba'ithul Hasis Sharh Iktisar Ulum al-Hadith. Sunan shi Malam Badamasi, mutumin wani gari da ake cewa mutum biyu a Taraba, muna ce mashi Sahibun Nazara. Tun muna samari lokacin shi da gilas haka yake, tun lokacin shi idan shi yake ciwo sai muna ce mashi Sahibun Nazara. Abokina ne kuma malami na, haihuwa muna tare da shi. To sannan baya ga wannan kuma dole zamu godiya ga Malam Wali wanda shine director wannan makaranta ta Darul Qira'atu Salafiyya a Katsina. Tsakani da Allah, ba dan kokarin sa da shi da sauran lieutenant din sa ba, wannan katin ba zai yi ba. Kuma himmar shi da muka gani da himmar dukkan ku ƴan uwa shi yasa mana himmar mu ma mu zo mai wannan karatu gaskiya, saboda Allah. Dan haka dole mu gode mishi damar da ya bayar ta zo a karanta a makarantar shi. Wannan ba karamin abin alkhairi bane, Allah ya saka mishi alkhairi, Allah kuma ya kara mishi lafiya da kwarin gwiwa da himma wajen aikin karantawa da yada sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa kuma wannan aikin ya wanzu da ta amfani al'umma. Sannan godiya ta musamman har ila yau ga masu masaukin mu, wato mai wannan gida da iyalansa, Alhaji Kabiru Matazuku ake ce mishi, da musamman dan shi da nake cewa sarkin Makka Faisal. Gaskiya mutumin kirki ne, Allah ya saka mai da alkhairi. Hidimar da suke mana har kunya muke ji, ni har naji nayi wani kiba saboda irin abincin da nake ci. Eh, ka ci far shafar fesu, ka ci kaza, ka sha yogurt, ka cikin ka ya cika, sannan sai ga an sake kawo wani ga shayi, ga ni mayan shayi. To Allah ya saka musu da alkhairi. So kuma Faisal da kuke gani haka, kuma naje Kano, ina yau zuwa Kano, ɗakin shi nake zuwa inje in kwana wani lokaci, sai ban mun ɗakin mai tafiyar shi ma, duk abin na ga dama in abin na ga dama, sai abin na ga dama zan ci in yi bacci iya san raina, ga kitchen nan, ga fridge nan, duk abin da kake so ka ci, tunda yaro ne mai wadata kuma gaskiya wa kuma bai da ruwa. Eh, sannan kuma musamman abokan tafiya ta Malam Shitu malami ne na Allah shi ma, kuma daga cikin abin da ke kwara wa mutum kwarin gwiwa idan yana irin wannan darasin, sai ka ga wani a zauna a wajen wanda ka san bai bukatar karatun, ya iya shi, to zai kara ma kwarin gwiwa cewa ashe wani da ke zaune ba idan yana bukatar karatun bane, tunda ya iya wannan karatun da sai ya tafi harkar shi, amma ya zauna wannan ma wani karin kwarin gwiwa ne. Da gaskiya ina yaba mishi ko da yaushe, kuma ina fata Allah ya sami albarka a zuriyarsa. Sai kuma Malam Sahil gashi. Eh, dana Malam Sahil wanda shi ma na taho da shi, saboda ai gashi dai kankani, amma sai fitinan ya kwakwalwa ka ganshi na shi, za ya ce mishi ya zo mu ji, Allah ya mishi albarka da kuma duk sauran ƴan uwa da suke zaune nan, wasu ban san sunansu ba, cameraman da ake cewa Zahabi ko sunan da ya mai girma gaskiya, da waɗanda suke ba da duk gudumawa. To musamman kuma babban aboki Amini, Malam Salim. Malam Salim kusan shi na fara sani a garin nan, kuma duk abin da aka kulla anan da yawun shi, dan lokacin da aka sai aka tunan, sai na gaya ma Malam Wali na ce, to sai in Malam Salim ya yarda, in ya ce ba la'ayi ba, gaskiya ba la'ayi. Saboda yadda nake girmama shi, nake ganin mutunci shi, kuma duk kun san shi, kun san kimarsa. Da aka ina wa kowa fatan alkhairi, da fatan kuma wannan ya zama wato wata mabudi ko wani mabudi na alkhairi tsakaninmu gabaki daya. Allah kuma ya sa mu cika da imani. Muna ƙara addu'a ga malamanmu wanda suka shuɗe da wanda suke raye, da kuma iyayenmu da sauran masoya da ƴan uwa da dangi. Muna kuma addu'a ta musamman ga wannan ƙasa tamu ta Najeriya da wannan yanki namu na arewa. Allah ubangiji ya kawo mana sassauci da sauki a abubuwan da suke damunmu, harkokin rayuwarmu da addininmu da zamantakewa da sauran matsalolin da suke damunmu. Allah ubangiji ya iya mana. Allah kuma ya sa wannan fitintunu su zama kafara ce ga zanubanmu. Allah kuma ya yi mana su zuwa ga abin da ya fi haka alkhairi. Allah kuma ya sa mu cika da imani. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kafin na rufe, akwai wani bawan Allah, Malam Sarajo, wanda shi ma dattijan arziki ne, yana yawan ƙara mana ƙwarin gwiwa, wanda shi ne muka je muka gaishe shi, kuma har na je ma na yi sallar juma'a a mimbarinsa. Wannan bawan Allah shi ma gaskiya ina ƙaunar shi a raina, saboda yadda yake girmama al'amarin
gashi ya kai a ce ba kakana ne mama babba ba amma yadda yake mutuntawa abun a girmama shi ne shi ma Allah ya saka musu alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.